This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 13, 19, 31, da kuma mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet, wato yanar gizo, akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labaran duniya, muna tafa da rahoto na musamman kan cigaban da duniya ta samu a fannin kiwon lafiya a wannan shekara mai karewa ta 2015. Haka kuma akwai shirin mu tattauna, amma ku fara da jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Masu zaben raba gardama a kasar Rwanda sun zabi canjin kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wa kuskurima, wanda shugaba Paul Kagame zai samu damar yin tazarci na mulkin kasar har nan da shekara ta 2034 in ya samu tsallake zaben kasar da za a yi bayan gama wa'adinsa a shekara ta 2017. Babban sakataren hukumar zaben kasar ne ya bayyana haka a yau da yake magana ga manema labarai a Kigali, babban birnin kasar. Ya ce an yi zaben cikin kwanciyar hankali, inda mutane sama da miliyan 6 suka zabi haka din bisa mutane 100,000 da ƴan kai da su zabe shi ba bisa dokar da take a ƙasa, inda har buƙatar saukar sa ta shekara 2017 ta ƙare aka yi zabe, shi zai sake tsayawa takara. Amma idan bai haye wannan zaben raba gardamar ba, to ba zai samu damar tsayawa takarar ba. Tun dai shekarar 2000 Kagame ke kan karagar mulki, shugaban dan shekaru 58 yake mulkin kasar bayan jagorantar sojojin da suka kawo ƙarshen yakin basasar kasar tsakanin ƴan kabilar Hutu da Tutsi. ƴan sanda a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. Sannan bayan tashin bom din kuma aka bi da harbin kan mai uwa da wabi da bindiga. Mafi yawancin waɗanda ake kyauta zaton sun jikkata fararen hula ne. Kamfanin dillancin labaran Reuters sun rawaito cewa wani bangare na masu na wasu rukunin kasuwa sun tarwatse a harin. A ranar Laraba da ta gabata dai, shugabannin gwamnatin tarayya da na yankuna suka zauna zaman tattaunawar kwanaki uku, wanda suka tsara yadda ya kamata a yi zaben da ke tafi a shekara ta 2016. Shugabannin dai sun yi kudura aniyar rushe gwamnatin kasar, amma ba su haramta wa shugaban kasar Hassan Sheikh Mahmud da mambobin kasa guda 275 tsayawa takarar shugabancin kasar ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin Oromia a ƙasar Ethiopia, da ya sanadiyar halaka masu zanga-zanga da dama, suka kuma zama a fusace domin gonakinsu da ake neman maidawa wuraren sana'o'in zamani. A sanarwar da ta fito a yau Asabar daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hannun mataimakin kakakinta Mactona, sanarwar ta ce tana kira ga ƙasar Habasha da ta ba da damar yin zanga-zangar lumana, sannan kuma su hada zaman tattaunawar da zai nuna bakin cikin abin da ya faru. Kungiyar rajin kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce akalla akwai shedar wasu masu zanga-zanga guda 75 sun mutu a ƴan makonnin nan, ta inda jami'an gwamnati suka bude musu wuta, sannan da dama kuma suka jikkata a arangamar. Hukumar kungiyar ta Human Rights Watch ta ce ta gargadi gwamnati da cewa su ne suka yi mai da martani kan masu zanga-zangar da hakan ta ja aka zubar da jini. Sai dai kabilar Oromia su ne mafi yawancin kaso na kasar mafi tsoka, don suna da kamar kaso 40 daga cikin 100 na yawan mutanen kasar.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Ranar 28 ga watan na Disamba za a cika shekaru 2 da barkewar annobar cutar Ebola a Afirka ta Yamma. A wannan shekara ta 2015, wadda za ta kare nan da makonni, an samu nasarar gwajin wani maganin rigakafin Ebola mai ƙarfin gaske. An kuma samu wasu nasarori kan cututtuka kamar sida da polio. To sai dai kuma akwai damuwa kan ƙwayoyin cuta sun fara jurewa magungunan da ake amfani da su a yanzu domin a kashe su. Wakiliyar VOA Carol Pearson ta ce a shekarar 2015 cutar Ebola ta kashe mutane fiye da 300. A farkon shekarar na an fara gwaje-gwajen wasu magungunan rigakafinta, sai a cikin watan Yuli aka samu nasara 100% na wani maganin rigakafin da aka yi gwajin sa a ƙasar Gini. John Aaron Rottingen na cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar Norway yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wallafa rahoton sakamakon wannan gwaji.
Based on the number of individuals and cases we see, there is 100% protection in those vaccinated.
Ya ce a bisa yawan mutanen da suka shiga gwajin da kuma yawan waɗanda suka kamu da cutar, dukkan mutanen da suka yi amfani da wannan maganin rigakafin sun samu kariya daga wannan cuta. Har ila yau a shekarar nan mai ƙarewa ta 2015 an samu tazara a yaƙi da ƙwayar cutar HIV mai haddasa sida ko kuma ƙanjamau. A watan Nuwamba Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da sanarwar cewa an samu raguwa sosai a yawan mutanen da suke kamuwa da cutar da kuma yawan mutanen da cutar take kashewa. Dr. Anthony Fauci na cibiyar kiwon lafiyar jama'a ta Amurka ya shafa kusan dukkan shekarun da ya yi yana aiki wajen neman jama'a cutar ta sida burki.
If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course towards ending it in the sense of as we know it, because we've always known it.
Yace idan aka dubi da wannan annoba ta dosa, to mun kusanci ƙarshen ta kamar yadda muka santa yanzu. Ma'ana a baya mun san tana ƙaruwa, sai ta zo ba ta ƙaruwa a yanzu, wato dai za ta fara raguwa kenan a nan gaba. A wannan shekarar kuma an samu ci gaba sosai wajen raba duniya da cutar shan inna ko polio. A watan Satumba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire sunan Najeriya daga cikin ƙasashen da wannan cuta take bazuwa. A can baya wannan cuta mai gurguntar da mutane tana yaduwa a ƙasashe har 125. Yanzu ƙasashe ƙwaya biyu suka rage a duniya inda cutar polio take yaduwa, wato Afghanistan da Pakistan. A wani gefen kuma, hukumar ta kiwon lafiya a duniya ta ce an doshi wani mummunan lokacin da ƙananan cututtuka da ake iya maganinsa cikin sauki a yanzu za su komo suna yin kisa, saboda ƙwayoyin cutar da suke haddasa su sun fara jurewa irin magungunan da ake amfani da su wajen kashe su. Tarin fuka ko TB da malaria su ma a yanzu sun fara nuna juriyar magungunan da ake amfani da su wajen warkar da su. Hukumar ta yi kiran da a miƙe tsaye a shekara mai zuwa a ɗauki matakan kawo ƙarshen annobar cutar tarin fuka ko TB a faɗin duniya.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kunjima ta.
To madalla, kada a manta ana tare ne da sashi Hausa na VOA ga Ibrahim Ka Almasi Garba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka sani, har yanzu zauren na Bauchin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda yake sake komawa ga wakilin kungiyar fafutukar tabbatar da zaman lafiya ambassador Aminu Garba Sidi.
Wasu Fulani yanzu abin duniya ya shiga ya bude musu ido, sun shigo gari sun ji daɗin duniya, suna alaka da wasu rigage da wasu ƴan Niger da wasu ƴan Kamaru da wasu ƴan Chadi. Idan suka ga garken shanu wani bawan Allah, Allah ya bashi dukiyar shanu da yawa, ko jikan wannan riga ko ɗan uwan wannan rigan zai iya haɗa baki a zo a kaɗa shanun su kashe mai shi. A kora ta karkatsan mana za a kora mai na kusa mai nisan duniya, za a iya tsallaka da ita Kamaru, za a iya tsallaka da ita Niger, za a iya tsallaka da waɗannan gungun shanu har Chadi. Idan aka zo aka kama sai ka samu cewa akwai ƴan gida ciki, akwai ɗan Niger ciki, kai har Senegal, akwai Fulanin Senegal wanda suka suna kataɓaran ɓarna ba ma a tafa a ɓalewa ba, aka samu su ne wani lokaci a Zamfara. Aka same su har a Niger, aka same su a Kebbi, aka same su ta ɓangaren Falgore har Kano, aka samu wannan. Amma alhamdulillah da an zauna ne Karazibe. To nan za mu yi magana da godiya ma jami'an tsaro sun taimaka kain da na'in na rage waɗannan sace-sace. Kuma karka ji mamakin mai shanu wanda ke taba balewa ko yake Jos sai ka samu ya samu shanunsu a Edo ko ya samu a Anambra an ji sayarwa. Idan aka yi diddiji a wasu ka samu da 'yan gida ake irin wannan haɗa mai. To alhamdulillah irin waɗannan abubuwa an samu haɗin kan Fulanin 'yan kudu da Fulanin arewa. To kaga ya kawo fahimta da tashi hankalin da ake nema a samu ɓaraka da Yarba sun ce kowane Fulani ne ya tashi ya bar kudu kawai ya dawo tunda babu zama amana. To alhamdulillah yanzu waɗannan da aka kama ya da kawo nutsuwa ya da kawo kwanciyar hankali tsakanin yaddan da aka yi nada kuma an gane ba 'yan gida ba ne ba wanda suke tare da suna suka aika-aika ba daga wani gari suka zo suka cuci wannan mutane.
Akwai wani batu wanda yake kawo shi a cikin bukatun da su suka gabatar muku a lokacin da kuka yi zama. To wannan batu ne wanda yake yana gaban ko majalisar dokokin jagoci ne ta aiwatar da shi wanda yake ana ganin su ne ya kamata su duba su yi nazari lallai dukkan idan ana son ci gaba da dorewar zaman lafiya to dole ne a kula ma mutane musamman fannin inganta rayuwarsu da ya shafi asibitoci makarantu da dai samar da aikin yi ma domin saboda duk mutumin da bai da aikin yi yakan zamanto kawai kullum a cikin tunani da abin da zai. To kenan ku a mazauninku wasu matakai ne kuke ganin ya kamata bisa nazari wanda yake lallai za a taimaka ma waɗannan ɓangarori tunda yake su Fulani suna da nasu bukata haka masu yawa. To menene kaga ya kamata za a samar musu don ɗorewar ci gaban wannan zaman lafiya?
Na farko yanzu kasan ilimi ya ƙaru game da shawarwari da muke ba wa Fulani maganan dogon zango a ce an yi dogon zango a ce ma ba Fulani ne ya tayi daga nan har kudu don Fulani su samu ingantan kyakkyawan ciyawan da dabbobin su za su ci. Ya kamata kowace jiha kowace gwamnati ta kafa dam-dam a samu adam din nan a samu a kirkiro wani veterinary inda za a dinga lura da malaman shanu suna musu allura suna lura da su ga ruwa isheshe a nan dam din nan ko su dinga bar ruwan rani wanda za a samu ganye danye shar ba sai su yi dogon zango. Gaba an tattoshe wani yaro ma bai san me ya burtali ba shi ko Fulani na dada ya san hanya na tun iyaye da kakanni nan ya kamata ya bi me yasa aka toshe. Saboda haka ya kamata a ce iyakan jiharsa ko iyakan local government din sa ya ishe shi kiwo da ya tashi ya je wani maganan wani gulbi bata taso ba ina ne rugansu ga rugansu suna bukata a tona musu borehole a dan kiro musu wani karamin dam da kuma dan wani office wanda malaman asibitin dabbobi za su iya lura da waɗannan dabbobi mahuji ne malamba ne su musu a wurin su ba su shawarwari da inda za su kawo kanwa da wasu abubuwan da za su iya kiwo a daidai inda suke ana lura da su. Idan aka yi haka an rage wani matsala na tashin-tashina kuma shi ba Fulata ne ba za a iya dinga samunsa da makami ba domin makamin da yake iya don ya kare mutuncin kansa ne. don wasu kan ce bai kamata su rike makami, zaka zo ka samu matasa sun kiwaye wa platin dan me, dan su kwace shanun su ko kuma su kashe dabba su tafi da shi. Shi kuwa ba platin ka taba dabban zaka taba shi ne, zai iya kokari ga in ma ta kai ga ya kara kansa ne ko ya attacking wani zai yi dan ya tabbatar da cewa dabbobin sun tsira. Saboda haka ya kamata a samu kyakkyawan fahimta gwamnati su zo a kirkiro wani dam-dam wanda ba sai ba platin ya yi dogon kiwo dogon nisan gari ya ce ya yi kiwo ba. Wannan al'adan da da aka yi ya kamata a bar shi, ko a yi la'akari ina ne mafi kusa inda wani gulbi ko wani fadama yake mashekari wadda ba yi da matsala. Rashin matsala ne shi ne zai inganta wannan abubuwa. Amma yake za mu cewa ba platin yana da wani yakini ko imani cewa in bai ɗauki dabbansa nan ta je wani gari ba, to ba za ta hayayyafa ba, ba za ta aihu yadda ya saba ba, ba za su yi kyan gani ba. Alhali duk ba haka ba ne. Kyan gani shi ne ya samu isasshen ruwa, isasshen ciyawa. Ciyawan nan kuma abin da yake na kudu ana iya samunsa a arewa. Matsalan shi ne rashin ruwa. Idan aka samu bohol kusa da wani gulbi, bohol ɗin ana tara shi kowane rana, ana cika gulbin nan, gulbin nan ba zai ƙarfe ba. Kuma ciyawan nan zai inganta a gurin. Ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu cewa ba platin ne hankalinsa ya kwanta ba dogon nisa ba, kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma ƴansa ba za su dawo ba, ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe. Saboda haka ina roƙon musamman arewa, da na tuna Allah ya ƙarasa Sadauna ya fara yin su a wani jarun Yawuri, za ka zo ka samu Tawara akwai irin waɗannan gulabe cikin Sokoto ƙauyukan su san inna ɗin an fara yi. A nan Bauchi an fara iyayen wannan lokacin ya guda. Abubuwan ba su inganta da yawa ba. Ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government, local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma Fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu. A samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je shin shiga gonan mutane ba, a kuma dinga musu bita game da sanin haƙƙin mutane. Haƙƙi ne inda kuka zo kuka far musu, to haƙƙin kowanne ana yi bin masa kare. Akwai doka, duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo, anan kuma za a nuna masa kare buta nan ya buta nan, in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba ya ci haƙƙin mutane ba ko kuma dabbobinsa.
To a kai na batun ma tsayawa kenan duk a hade
na batun tsayawa
shine wanda nake maganan abinda suka nema nake ba su shawara. Kamata ya yi koda babu gwamnati, musamman misali a ce maka makaranta, ina tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi ƴancin a kokari a dawo da makarantun, akwai wanda za su iya shafa fenti, akwai wanda za su ba da kujeru a fara. Idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai. Kamar yadda kai magana asibiti, asibitin na su yanzu kamar ya lalace, an ce an dawo da shi ya dawo bulunu, su me dai ana su fara wani abu? Su akwai kamar misali irin barista Speaker Dogara da Professor Kogoro da baristocin nan wanda su kefas magaji, na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna za su fara iyayen wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara. Na san kuma mai martaba sarkin Bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta. Da suka fara karɓanta aka recognize ɗinta, daga nan sai su fara mu bai a samu inda za su samu sassala wani abu. Ba a bari a kwashi daidai.
The Voice of America.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar.
Na gaba ke Allah sannan kin na gaba ke Allah ta sarke da babiyayya har abada ba ka irga hanje.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne sarkin Katabu wato Agwatib a jihar Kaduna Dr. Harrison Yusuf Bangon da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Lawal Kaita. Ga Agwatib.
To jama'a, muna godiya ga Allah madauki sarki ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na tashin hankali na addini, amma mun gode ma Allah kamar mun samu yau an samu cimma kan wannan, ba a samu kitaye-kitaye irin na addini kamar ta. So wannan shine ya kamata mu abinda ya kamata kenan mu yi da yake Ubangiji Allah ya halice mu ya zama na dole mu zauna tare. Inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma mu kabila guda. Amma a cikin hikimarsa ya yi mu daban-daban. Saboda haka ne nake bada a shawarar jama'a mu gane dole ne mu zauna tare mu rungumi juna. A yanzu muna samun tashin hankali tsakanin Fulani makiye da kuma manoma. Wannan dama abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa. To mu a gurinmu abinda muka yi shi ne mukan zauna, wato abinda Bature ke ce da shi dialogue, a zauna a tattauna. Ba daidai ba ne mutum ya yi noma Fulani su shiga da shanunsa su mai banna, kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda Fulani suke wucewa. To mu abinda muka yi kuma na ga ya kamata yi, an samu irin wannan a samu a zauna inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne. Kuma Fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona. To in ma har an samu an yi haka din, to babban abinda za a yi shi ne a zauna a gane da juna. In ma har za a biya ne to sai a biya, ba a ɗauki baka da abu da ta shi faɗa ba da juna. To ina ganin idan mun samu gane haka muna tattaunawa da juna ana zama to wannan abin shi zai kawo muna sauki. Domin Fulani dole ne su yi kiwo domin sana'arsa kenan, manoma kuma dole ne su yi noma. To idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata a sana'arsa da yake yi. Kamar da nake ba da shawara kullum ya kamata a rinka samu a zauna ne a tattauna a ga ya za yi, ma har an samu kuskure a samu gyara. Yanzu a halin da muke ciki wurare da dama sai ka ji an dauki aje ana kashe-kashe ne na juna. To wannan ba zai kawo mana cin gaba ba, kuma zai taimaki kowannenmu ba. Babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma muna ji daɗin rayuwa. Gwamnati na yanzu tana ba da ƙarfi ga a zauna lafiya. To mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara a wannan yaki da gwamnati ke ciki. Kuma duka wanda gwamnati ta ba shi aiki kamata ya yi tsakaninsa da Allah, kuma ya yi yadda zai taimaki jama'a yadda kuma ƙasa za ta samu cin gaba. To haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan, to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya. A ƙarshe na so ne na ƙara nanatawa muhimmancin a gane da juna idan har an samu tashin hankali. Fulani masu kiwo an san na san ana samun matsala wajen wuraren kiwo. To wannan ɗin ma duk idan an samu an zauna ana iya shirya wuraren da za a shiga a yi kiwo. To akan samu matsala kuma a samu noma wasu sun je sun nome labi, Fulani suna complain ba su da inda za su wuce. To irin wannan ɗin ma kaga na zauna sun gane kuskure ne a nome a yi noma a labi, kaga za a resolve ba tare da an dauki kayan yaki ba. Shawaran da nake gani san mun yi zai taimake mu mu zauna tare mu zaman tare zaman zumunci da kuma zaman lafiya. Allah shi ba mu ganewa jura da kuma taimake mu yadda za mu yi abubuwan da za su taimake mu taimake ƙasarmu ta samu cin gaba.
Shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Lawal Kaita cewa ya yi a tuna cewa zaman lafiya ginshiki ne na ci gaba.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah mun samu kanmu wannan hali. Wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo mu canji. Ya ka abun nan ke roƙo a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi. Dukkanmu mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adadi. Idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi. To an yi banna abinci kamar nan dole ne. A nemo kuɗin nan da aka sace, shi ma dole ne. A taimaki ƙasar, a taimaki. Amma duk abin za a yi nasu a san yin adalci ciki. Abin da ka zo ka iske shi za ka bincika. In ko shi ɗin ma sai a sa adalci a wurin mai cika. Na san har na san shi. Na san mutumin kacce ne. Na san mai gaskiya ne. To ya yi gaskiyan nan da adalcin nan. A wannan abin da ya sa gaba. Kada ya zaƙi. Kada ya zaƙi. Abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci. Amma duk inda kuɗin suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kuɗin nan. Amma Allah misali, yanzu mutanen nan da sun kwana kuka da tsananin rashi babu kuɗi, babu inda kuɗin nan suke ba. An yi zuwa wuri wannan mutane, to an zo su a saki mu mutane su sama. Amma abin yi. Wallahi kullum mu ga ake nan da ina faru guda na ga mutane na babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi. Ana wannan kuka. To, na roƙon gwamnati. Hanyoyin duk za ta bi ta ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu. Kada mutane su fara Allah ya isa. Kada mutane su fara gajiya da yau. Amin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so. Wannan jin daɗi. Wanda duk ya zalunci ya yi ɓanna ya sata ya biyo a kama sai ya kawo kuɗin. Ba sai an ɗaure shi ba, ya dawo da kuɗin nan ne a ba 'yan Najeriya kuɗin su. Allah shi wanda ta kama ma shari'a ta ga ba shari'a. Amma rashin kuɗin ana a ƙasar nan ya fara isa. A samu hanyar da za a yi a sassauta.
الذي واحد
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahimu ga takaitattun labaran duniya.
Masu zaben raba gardama a ƙasar Rwanda sun zaɓi canjin kwaskwarimar kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba wa shugaba Paul Kagame damar yin tazarce na mulkin ƙasar har zuwa kusan shekara ta 2034 idan ya tsallake zaben ƙasar wanda za a yi bayan ya gama wa'adin mulkinsa a shekarar 2017. Babban sakataren hukumar zaben ƙasar ne ya bayyana haka a yau inda ya ce masu zaben sun yi gagarumin rinjaye da kimanin ƙuri'u sama da miliyan 6 akan waɗanda ba su zaɓe shi ba masu ƙuri'un da suke sama da 100,000 da ɗoriya. 'Yan sanda a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia sun ce wani bam ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. Sannan bayan tashin bam ɗin kuma aka bi da harbin bindiga na kan mai uwa da wabi wanda mafi yawancin waɗanda suka jikkata fararen hula ne.
Tuma da lagida Usman masu sauraro da takardun labarin da muka zo ga ƙarshen shirin mu wannan lokaci sai gobe da safe karfe 6:00 Najeriya idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafa wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman shi Usman Kabar wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shiryen wato Caleb Harma da injiniyan da ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shiryen wato Shedrack Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.